Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Za a ji yadda ta kaya a bikin cika shekaru 60 da Nijar ta zama jamhuriya da kuma matsayin kwararru kan ci gabanta.
Lalle idan aka tsaya aka dibi nan da shekara kama ta 1958 da kasar mu ta samu zama jamhuriya, dauke yau an samu ci gaba sosai. To amma kuma
to za a bi mu a ji komi isa yace, amma kuma to yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan cika shekaru 60 da Nijar ta yi da zama jamhuriya. Lamar da za a kira ita ce alamar tara 2-2-2-5-6-5-5, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani alkalin kotu a nan Washington ya gaggasa wa Michael Flynn magana saboda karerayin da ya yi wa masu bincike kan hulɗarsa da Rasha makonni gabanin Trump ya hau karagar mulki a farkon shekarar 2017. Amma alkalin ya jinkirta yanke hukuncin da ya kamata ya yi wa Flynn, wanda shi ne ya fara rike mukamin mai ba wa shugaba Trump shawara a fannin tsaro. Alkali Emmett Sullivan ya ce ba zai iya ɓoye yadda kimar Flynn ta zubi a idansa ba. Sai dai bayan da ya kammala jawabinsa, alkalin ya amince da buƙatar da lauyan Flynn ya gabatar ta a ɗage yanke masa hukunci sai yi wani lokaci. Shi dai Flynn ya amince da batutuwan da alkali Sullivan ya faɗa, inda ya ce ina sane cewa laifi ne ka yi wa masu bincike ƙarya, a lokacin da aka tambaye shi kan zantawar da ya yi da tsohon jakadar Rasha a Washington Sergey Kislyak. Ga dukkan alamu shugaban Amurka Donald Trump ya fara nuna alamun janye barazanar tsaye da harkokin gwamnati bayan da mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce akwai wasu hanyoyi da za a bi wajen ganin an samu dala biliyan 5 da za a gina katanga a kan iyakar kudancin Amurka da ƙasar Mexico. Sanders ta ba da misali da sashin wata doka wacce ke nuni da matakin da jami'in ƙasar suka ɗauka na ba da kuɗaɗe ga ɓangaren ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security, dokar da kwamitin suka jefa ƙuri'a amincewa da ita a lokacin rani, wacce ta nemi a ware dala biliyan 26 ciki har da dala biliyan 1.6 da za a samar da shingaye a kan iyakar Amurka da Mexico. Sanders ta ce suna auna abin da za su amince da shi idan dai a haɗe yake da wasu kasafin kuɗin tsaro da kuma tsaron kan iyakokin Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wakilan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwarin kawo ƙarshen yaƙi da aka shafa shekaru 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tattaunawar da ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa aka yi ta nan take dai ba a sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba. Wakili na musamman daga Afghanistan akan zaman neman sulhun Zalmi Khalilzad shi ne ya jagoranci tawagar Amurka a wajen zaman tattaunawar da ta haɗa da wakilai daga Pakistan da Afghanistan da Saudi Arabia da kuma ƙasar da ta karɓi baƙuncin taron, abinda 'yan Taliban da jami'an ƙasar Pakistan suka faɗa wa muryar Amurka kenan. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ce wakilan kungiyar sun yi magana da tawagar Amurka ne kawai, kuma ba su da niyyar yin magana da wani daga bangaren gwamnatin haɗin kan Afghanistan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana neman tallafin dala biliyan 2 da miliyan 700 domin taimakawa 'yan gudun hijirar Sudan ta Kudu, sama da miliyan 2 da ke buƙatar agaji. 'Yan gudun hijirar, a cewar hukumar, na zaune a wani mawuyacin hali a wasu ƙasashe 6 da ke makwabtaka da ƙasar, yayin da kuɗaɗen da ake amfani da su wajen tallafa masu ke gab da ƙarewa. Matsalar 'yan gudun hijirar Sudan ta Kudu ita ce mafi girma a nahiyar Afirka, wacce kuma ke samun mafi ƙanƙantar kuɗaɗen tallafi. Hukumar ta bayyana cewa kashi 38 kaɗai cikin 100 ne na yekuwar neman taimakon dala biliyan 1 da miliyan 400 da ta nema aka samu. Sai dai hukumar ta bayyana cewa zafin rikicin ƙasar ya kwanta saboda yarjejeniyar zaman lafiya da aka ƙulla a watan Satumba, bayan da ƙasar ta kwashe 5 tana fama da yaƙin basasa.
Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, yau rahotannin namu sun ta'allaka ne kacukan kan cika 60 da Nijar ta zama jamhuriya. Za mu fara da rahoton yadda aka yi bikin a Zindar. Tamar Abari gare ki.
A wannan karo, shugaban ƙasa Muhammadu Isufu ya karrama mutane 9 a wannan sallah ta Zandar Sabuwa da suka hada da jami'an tsaro, jami'an kiwon lafiya, mawaka, marubuta da sauransu. An samu halartar shugabannin ƙasashe guda 3 a wannan sallah ta Zandar Sabuwa da suka hada da na Najeriya, na Togo da na Guinea Equatorial. An dan samu latti wajen fara shagulgullan wannan sallah ta Zandar Sabuwa, yayin da jama'a da dama ba su samu shiga ba kamar yadda waɗannan suka koka.
Ayula Anas daga Najeriya na zo, mun gwada musu karta na shiga amma duk ba su barin ba muka shiga ba.
Sunan Aisha, tsarin nasu bai ba gaskiya.
A zo mun baki sosai, muka ga har mun daga mashanu ya dugo mu hannu, sai abin ya birge mu. Allah mai da shi gida lafiya.
Faretin jami'an tsaro daban-daban da sojoji na daga shika-shikan wannan sallah ta 18 ga watan Disamba kamar yadda aka saba a koyaushe. Yayin da a ɗaya waje shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki hankalin jama'a, a ɗaya waje kuma ga abin da wasu ke cewa.
Sunana Bashir Gadirin dai na zo, mun kallon wasa, mun kalli shugabanninmu na ƙasa, mun kalli kayan aikinmu na ƙasa sosai, abin ya buƙatar da mu.
Sunana Ahmad Rufai, sai mu ce alhamdulillah, Allah ka mai da kowa gida lahiya lau.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
A gaida Tamar. To, a yayin da wasu ke cewa tubarkalla, wasu fitattun 'yan jamhuriyar ta Nijar na ganin da sauran rana a kaba game da cigaban Nijar ɗin. Abokin aiki na Abdulaziz Adil Toro ya haɗa mana wannan rahoton.
A wannan babbar rana 18 ga watan Disamba, ƙasar Nijar ke cika 60 da zama jamhuriya. Albarkacin zagoyar wannan rana, shugaban ƙasa Muhammadu Isufu ya yi jawabi akan abubuwa da suka shafi matsaloli da kuma suka shafi tsaro a jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Mun samu mun tattauna da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma wanda ke a yanzu haka ɗan adawa, shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba, wanda muka tattauna da shi akan albarkacin wannan rana ko me ra'ayinsa akan jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Isufu.
Akwai da shi aka sa kuɗi da a gyara ƙasa na da kyau, tunda ka san gine-gine shine ke kama tattalin arziki, shine ke kama abin laihi, abin da mutane suke fata. Kamar in ka dibi ƙasa, to a dibi menene daidanta. Amma in dai an gini, in kuɗin da aka ce an sa miliyar wannan da suka yi, kuma an yi aikin da ya kai wannan kuɗin, to yana da kyau, tunda zai kawo taimako wani waje. Abin da ke matsalolin ƙasashe kamar tamu wannan Nijar shine inda matsalar take daban, ayyukan da ake yi daban. In ka diba matsalar Nijar farko, in ka je ƙauyukan Nijar, in ka shiga dajin Nijar, in ka huto, ita ce ruwa. su kuma ruwan nan cikin wasu garuruwa babu shi masu yawa ba amma sai yakan mutanen da ba su da shi. Matsala ta biyu shine abinci. Shi ko abincin nan in ka diba shekara guda bisa biyunwa mutane suke kai kuma kowace shekara ma ba akwai yunwa. Na uku shine makaranta babu ta lalace ba wurin da ake zuwa karatun kun ba a bada karatu.
To shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa kenan Ibrahim Yakuba. To su ma ƙwararru ba a bar su a baya ba game da tsokaci kan cikar jamhuriyar Nijar shekaru 60 da wato zama jamhuriya. Na tuntubi Professor Bubi na Maiwa na jami'ar Antidiop da ke ƙasar Senegal kan cika shekaru 60 da zama jamhuriya da Nijar ta yi ɗin sai ya ce ba yabo ba fallasa amma sai da ya fara da wannan bayanin.
To idan aka ce kamar ƙasa ta zama jamhuriya wato idan aka je aka diba baya cikin tarihinta kamar ta yi zama ƙarƙashin mallakar wata ƙasa ko kuma ta yi zama kamar wata masarauta haka. To amma da ta zama to jamhuriya ka gani sai ta zama ƙasa kamar wata tana da ababe waɗanda suka danganci kamar 'yanci wato shine kamar tuta kamar zuwa wani take da ake yi kuma hawaye ya zamanto tana da 'yan majalisoshi waɗanda ya zamanto duk doka wata za ta hutuwa daga wannan majalisar ne kuma ya zamanto su 'yan majalisar zaɓaɓɓi ne waɗanda talaka ke zaɓensu ba wai cewa da shekana yi ka ba. Sa'annan shi kan shugaban ƙasa sai an bi ta hanyar zaɓe wato cikin ababen da ita jamhuriya ta kumsa akwai kamar wasu lakani da ake kira da harshen faransanci armoire wato ya zamanto kamar wani tutar ce ta can wajen duk dai abin da ya zamanto kamar shaida ce ta cewa da in aka gani dai an san da wannan ƙasa na da 'yancin kanta. Bugu da ƙari shine cewa samun kujerar zama mamba ta majalisar ɗinkin duniya kuma har yau da sauran kungiyoyi dangane cikin duniya kamar za ta iya shiga ga sunanta na kanta ba ga sunan wata ƙasa ba. To kaji a gaggauci abinda a mafarin cewa jamhuriya. To ina son mutane su gane cewa koma jamhuriya daban samun 'yancin kai daban. Lalle yanzu duk inda ya zamanto aka ce yau jamhuriyar ƙasar Nijar an san da cewa ba ƙasa ba ce inda kama ake mulkin kama karya ba ƙasa ba ce wadda ake ikon da kamar dangane da kamar yanayin sarauta kamar irin yadda muke ganin su ƙasar Morocco da ƙasar Saudi Arabia da sauran ƙasashe da inda ke da sarakuna. A'a munan shugabanni ne gare mu kuma shugabannin zaɓaɓɓi ne wanda al'umma ƙasa ta zaɓe su kuma har yau akwai constitution wato cewa da doka ta mulkin ƙasa.
To wato kenan Professor a iya cewa zama koko kasancewar Nijar jamhuriya akwai alfanu kenan?
Lalle sosai saboda ka gani dai a da duka abinda za mu yi sai mun bi ta ƙasar Faransa ne. Wato muna ƙarƙashin jagorancin ƙasar Faransa ne ita take zuwa Ministar Ɗinkin Duniya ta yi magana ga sunanmu. Ita kuma duk inda ya zamanto ana wani abu dai tuta ƙasar Faransa ce take ake ratayawa a cikin ƙasar Nijar. Wato ba mu da tuta ta kanmu. Ba mu da take namu na kanmu ba mu da soja ma namu na kanmu duka muna ƙarƙashin sojojin ƙasar Faransa ne. To shi zama jamhuriya sai ya zamanto a ce to yanzu kuna da naku kamar alamomi da ya zamanto a gane cewa da kun zan ƙasa kuma za a nan gaba kuna iya kamar ma ku tambayi 'yancin kanku.
To Professor tun lokacin da Nijar ta zama jamhuriya ya zuwa yanzu akwai wasu muhimman abubuwa da za a iya nunawa a matsayin ci gaba da aka samu koko?
Lalle idan aka tsaya aka dibi nan da shekara kama ta 1958 da ƙasar mu ta samu zama jamhuriya zauke yau cikin shekara 60 an samu ci gaba sosai. To amma kuma an samu takin hawainiya wato an yi takin saƙa ne wata ran sai kaga an hau ta fannin jamhuriya wata ran sai ga an sabka. Abu dai mai dimbin ban haushi cikin wannan tayar tamu shine cewa jamhuriyar tamu ta faɗi kamar so bakwai kenan tun da yanzu muna cikin jamhuriya ta bakwai.
To Professor Bubi na Maiwa kenan ke fashin baki game da jamhuriyar Nijar koko zamanta jamhuriya. To kamar yadda kuka ji an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kuma kan cika shekaru 60 da Niger ta zama jamhuriya. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, kamar yadda muka gaya muku, so muke mu ji ra'ayinku game da cika shekaru 60 da Niger ta zama jamhuriya. Yanzu ga wani malami kan layi, muna sauraron ka.
To, salamu alaikum.
Ba alaikum assalam, daga Niger ko?
Umma ma da Adana daga Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Niger.
To, muna jin ka na Dogon Dutse.
To, abin da an ra'ayina wanga tsumumuwa da waɗanda mutane da sai asara ce. Mutum da Allah ya ba mu shugaba wanda ke gyara ƙasar mu ta Niger. Waɗanda duk sun kai magagarin mutum guda sun fasu na tsare tsare kai. Ko su tsare fasu wani asada ba su san ko ina. Waɗanda mutane da an kai gayyata tsakanin Buhari da na Gine Bissau da na abin da duka Allah ya kai su gida lafiya lau. Na gode mu ya Amerika ni amma mala a daga gudun wanda suke jin horin Niger.
To, mun gode da ra'ayinka. In ka saurara su ma ba wata suka suka yi ba, kowa da ya yi bayaninsa kuma ya yi ba da dalilinsa na faɗin abin da ya faɗa. To, kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku game da cika shekaru 60 da zama jamhuriya da Niger ta yi. Muna sauraron masu wato ba da ra'ayi daga Najeriya ba jamhuriyar Niger kaɗai ba. To, bari mu koma Najeriya yanzu. Waye daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To, Malam Ibrahim, muna jin ka.
To, gaskiya ni game da wannan rana ba abin da zan ce, wannan ba farar farin ciki ba ne, ranar bakin ciki ce.
Saboda me?
To, don saboda abin da ya sa ainihin duk gaba ɗaya ƙasashen Afirka kafin wa'innan Turawa su shigo a dunkule suke gu ɗaya, suka zo suka rarraba, aka ce Najeriya, Niger, Kabaru, Chadi da zuwa Libya. To, ainihin mulkin da suka shimfiɗa mana ba mulki ne wanda yake mu za su ba mu gashin kanmu ne mu samu ci gaba ba, ni ra'ayina kenan akai.
To, Malam Ibrahim, ba ka ganin su kansu ƙasashen Turai ɗin ma sun kasu daban-daban ba a dunkule suke ba?
To, mu abin da ya sa ainihin ƙasashen Afirka ba su da haɗin kan nasu su dunkule su samu na ci gaba ƙasashenmu na Afirka.
To, kana ganin baya ga matsalar Turai, mu kanmu ba mu da matsalolin da muka haddasa da kanmu?
Gaskiya akwai ta, don saboda na farko dai mun saki addininmu na Musulunci, da biyu kuma sannan ba ma son junanmu.
To, wankin hula, mun gode, bari mu kaɗa Zaria garin zazzawa garin Shehu Wake. Kan laya Zaria.
Usman Tanimu, mai rediyo da TV mu Bandozo, Zaria, Kaduna, sai Najeriya.
To, muna sauraron ka.
To, alhamdulillah, ai mun gode Allah da wannan shekaru da aka yi da kuma munnan cika shekara 60 da samun mulkin kai na ƙasar Niger. Ai da ana ƙarƙashin wasu ne, sai yadda Turawa suka kaɗa ko ga yadda za a yi, amma muna mulkin kanmu ne yanzu. Duk abin da ita cije a dai ce kuna mulkantar kanku, ai kaga an samu ci gaba. Kuma shugaban ƙasa tamu ne ba a sai an kai ko camfarin da sai musu juyin. Juyin zuwa hadi dukkan al'amura na 'yan ƙasa ne, saboda ka an samu ci gaba, kaga aka kira shugabannin ƙasashe suka zo suka tama su wannan munna. Ni kaina dinnan da ina da hali da na je ne musu munna, ina cikin farin ciki da fatan kuma za a sake haɗa kawuna, ko da za a dawa na siyasoci, to a yi mai amfani, ba wanda zai ɓata ƙasa ba, don a samu cigaban ƙasarmu gabaki ɗaya. Allah ya haɗa mana zuyunci a Afirka mu gaba ɗaya. Wassalamu alaikum, na gode. Musamman ta yi mai rayu TV Bandoro Zaria.
To, mun gode na Zaria. Daga Zaria, bari mu kaɗa Kwara. Wake kan laya Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba din Sokoton Najeriya, mai bula wanda daga nan Kwara.
To, mai bula su muna ji.
Dangane da samun musamman ma shekara 60 da ƙasar Nijar ta yi, to muna sai a su murna. Ko muna kira musamman ma ga mahukunta na kasar Niger da ya kamata su zage su ga cewa an samu ci gaba kwarai da gaske da tattalin arziki da matsalolin da suke fama da wannan kasa ta Niger a ga cewa an kawo ƙarshen su da kuma samun tattalin arziki da kuma lirwanta abubuwa da a samu wadatattuwa a wannan kasa ta Niger. Mai magana Dalla Garba, ina Sokoton Najeriya, na gode biyo.
To mai Bulaus, kana ganin akwai wata hanyar da 'yan Najeriya za su kama ma 'yan Niger?
To 'yan Najeriya gaskiya akwai hanyoyi kwarai da gaske irin na abin da shahi harkar kasuwanci da kuma tattalin arziki. Dukansu 'yan Najeriya suna da abin da za su iya taimaka ma wannan ƙasa ta Niger.
To mun gode mai Bulaus, bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi a garin Kaduna?
Bayan kalmar shi garba, barka da lafiya.
Barka Murtala.
Sunana Murtala, ina kiranku da garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Haka.
To kalmar shi muna taya makotanmu murna da zagayowar wannan yankin kai. Ta sa an ce ra'ayi riga ne, wani kuma ya ce wai a'a shi ranar baƙin ciki ne. A'a farin ciki ne, ai tunda addini ma yadda an yi bauta da ai, ko ba haka ba? An yadda da bawa da sauransu, Laraba sun mallaki bayi da sauransu, amma zamani ne ya zo ma ba bayi. To muna ƙara taya su farin ciki, su mutanen Niger. Amma kuma abin da nake ƙara yaba ma su ita Faransa, kaga tunda ta ba su yankin kai fa tana nan tana tare da su. Duk wani abu da zai cutar da su irin ne a kiyayen ta'addanci tana ba su gudunmawa. A yayin da mu Ingila ta watsar da mu ta yaye mu komai zai zo ba ruwanta kawai. Kuma wasu biya za a ga su Faransa suna ɗan ba ni dai, a yayin da mu kuma Ingila ba ta biya mu biya. To da fatan dai Ingila tana jin mu ma ta kawo mana sauran haƙoƙinmu kuma ta ci gaba da ba mu gudunmawa na sojoji saboda yaƙi da ta'addanci, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala. To 'yan Niger, idan kuna sauraron wannan shirin, kamar dai 'yan Najeriya sun muku ba baki dai, don haka ya kamata ku zaburo ku anshi wannan shirin da ike naku ne. Muna sauraron ra'ayoyi daga gare ku, kamar yadda mutum na farko ya yunƙuro. To har yanzu dai mun makale a Najeriya, bari mu je mu jihar Ogun. Wake kan layi a Ogun?
Suleiman Abbas, gidan Uban da wake daga Ibiroko, Ogun State.
To Malam Suleiman, muna jin ka.
Almajiri, wato ni shawara na kuma da ra'ayi na da nake so in bayar game da samun yancin Niger shekara 60, wannan abin farin ciki ne kuma ga duk 'yan Afirka gabaki ɗaya. Muna taya su murna, kuma abin da nake nuna goyon baya na a kai shi ne 'yan Najeriya kamata su rinka ƙara haɗa kai, musamman shugabanninmu na arewa, na Najeriya, na Afirka gabaki ɗaya. Abin alfahari ne kuma su ƙara ba da goyon baya 100%. Talaka kuma su taya su da addu'a na fatan alkhairi, Allah ya kawo mana cigaba gaba ɗaya. Suleiman, gidan Uban da wake daga Idiro, Ogun State, Najeriya.
To mun gode Suleiman. Daga Kurmi kuma bari mu je mu Kanan Dabo. Wake kan layi a Kano?
Malam ka almashi Garba, barka da dare.
Barka da warhaka, Milido.
Sunana Alhaji Musa Garu daga Kano, Daba, Najeriya.
Haka.
To alhamdulillahi, wannan batu na maganar Niger ɗin nan gaskiya muna taya su murna. Kuma a kodayaushe duniya ba za ta nace akan tarihin Niger ba sai mun tuna da Babatanja Muhammadu. Babatanja Muhammadu, irin kokarin da suka yi a lokacin da ya mulki Niger, gaskiya ba ɗan ba ƙaramin irin kokarin da Babatanja yi ba. Saboda idan muka ɗauka, kaga duk mutumin da zai yi magana wai ce Niger ba samu ci gaba ba a cikin wannan shekara 60, kawai ya faɗi ra'ayin shi ne. Saboda irin su lakwal-lakwal da aka samu su areba-areba, ga su nan dai duk lokacin mulkin Tanja da an samu irin wannan abubuwan. Kaga to a ce ba samu ci gaba ba, kuma shi ɗan Niger ba zai taɓa bugo waya. Sai ɗan Niger ne na gaskiya ya zubo ya ce wai Niger ba ta samu cigaba ba. Wannan mu abin farin ciki ne a gare su. Kuma kamar yadda Murtala ya faɗa, gaskiya al'amari, kaga yanzu misali idan aka ce an samu matsala a Niger, Faransa tana kokarin kai musu ɗauki ta ɓangaren ba su jami'an tsaro da sauran wani tallafi da sauransu. Amma mu kaga mu Ingila ma ta wargar da mu, watsi ce da mu kawai ta ƙyale mu. Don haka kaga Niger ita gaskiya al'amari ta samu cigaba 100%. Kuma na fatan wannan shekara 60, Allah ya sa a ƙara samun wata shekara 60, ana zaune lafiya a ƙasar Niger da Najeriya baki ɗaya.
To Murtala, gode sosai da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna Kano ɗin. Wake kan layi a Kano?
Alhaji Ma'azu ya gumu.
To Alhaji Ma'azu, muna jin ka.
Yawwa. To abin da yake faruwa ci gaban mulkin ƙasar Nijar da ta yi wannan abin na munda jiri ta sindar da mulki, ba mu amatu munna ne, domin da ni ne ci gaba da yawa ta sanin da su gaba ba. Akwai abubuwan da yawa ci gaba da su ka samu.
To mun gode
sosai. Sun samu ayyukan gona, sun samu ayyukan kasuwanci, sun ci gaba, suna da sun rafi ganin kafin ba su ga wadin ba.
To mun gode na kanan dabo, mun gode sosai da wato gudunmawar da kowannenku ya bayar, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar, inda kasar ta samu matsayi na hudu a wasannin kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 na hukumar kwallon kafa ta kasashen yammacin nahiyar Afirka IFOA, ko kuma WAFO a Lome, babban birnin kasar Togo. Kasar Senegal ce da ta lashe kofin a bana, inda ta lailaye Najeriya da ci 2-1 a wasan karshe, yayin da ita kuma Mali ta yi nasara gaban janguriyar Nijar a neman matsayi na uku. Nan nahiyar Afirka, kungiyar kwallon kafa ta Tunisia Esperance de Tunis, wadda ke rike da kofin zakarun nahiyar Afirka na kwallon kafa na shekarar ta gabata, ya kasance a matsayi na biyar a wasannin kwallon kafa na club na duniya wanda ke wakana a kasar tarayyar Larabawa, bayan da club din na kasar Tunisia yayi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida gaban club din kasar Mexico da ake cima Shivas a yau din nan. Idan ku muka leka a kasashen Turai, yanzu haka dai ana ci gaba da rade-rade dangance da korar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta kasar Ingila, Jose Mourinho, da hukumar kwallon kafa ta club din na Manchester United ta yi a yau Talata din nan. Shi dai Mourinho an ce zuwa kimanin karfe 9 na safe agogon Ingila ne aka bashi sanarwar cewa an kore shi daga matsayin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Wannan kuna zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta Manchester United ke cin karo da mummunan sakamako a wasannin bana. Yanzu haka dai kungiyar ita ce a matsayi na 6 a teburin kakar wasannin kwallon kafa na Premier na kasar Ingila. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sai da Haruna ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa takaitattu.
Ibrahim ga labaran a takaice. Wani alƙalin kotu a nan Washington ya gaggasawa Michael Flynn magana saboda ƙarerayin da ya yi wa masu bincike kan hulɗarsa da Rasha makonni gabanin Trump ya hau karagar mulki a farkon shekarar 2017. Ga dukkan alamu, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nuna alamun janye barazana tsaye da harkokin gwamnati bayan da mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce akwai wasu hanyoyi da za a bi wajen ganin an samu dala biliyan 5 da za a gina katanga a kan iyakar kudancin Amurka da ƙasar Mexico. Wakilan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin da a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwarin kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tattaunawar da ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa nan take.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa, sai kuma gobe ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Sayyida Hamdu wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu na wannan lokaci Misha Dubinsky. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai gobe.